إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله ما دوكا كين سركي يچي kuma ka bayar da ko kuma ka ba wa dangi makusanci haƙƙin sa sannan kuma ka bayar wa miskini haƙƙin sa sannan ka baiwa matafiyi ma haƙƙin sa wala tubaddir tabdira amma kar kai barnar dukiya ta hanyar almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lallai masu almubazzaranci sun kasance ɗan uwan shaytanu ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shi kuwa shaitan ya kasance mai kafircewa ne ga ubangijinsa wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarduha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura Allah madaukakin sarki yace wa imma tu'ridanna anhum idan kuma ko yayin da ka zama kana kauda kanka ga barin su saboda baka da abin da zaka ba su kana kawaici saboda babu abin da zaka ba su su kuma suna bukata ibtigha'a rahmatin min rabbika kana mai neman samun rahama da budi daga wurin ubangijinka don anan gaba ka samu ka ba su fa kullahum qawlan maysura to sai ka gaya musu magana mai sauki mai dadin fada kuma mai dadin ji wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik kuma karka hukumci hannunka a wuyanka karka sa hannunka ya zama ya kame ya dunkule ka hade shi da wuyarka saboda rowa wala tabsuha kullal basti kuma karka baje hannunka miƙe hannun gaba daya kace zaka miƙe zaka bayar gaba daya kuma ka rasa shine wala tabsuha kullal basti fataq'uda maluman idan kai haka wajen kame hannu to zaka zama abin zargi a wurin Allah da kuma bayinsa mahsuran idan kuma kace zaka bayar gaba daya to zaka zama mai nadama domin naka ya kare fa taquluna maluman mahsura inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir haqiqa ubangijinka shine mai yalwata arziki ga wanda yaso kuma shine mai kuntatawa ga wanda yaso innahu kana bi ibadihi khabiran basira innahu kana bi ibadihi shine wanda ya kasance ga bayinsa masani ne kuma mai gani ga abin da duk suke aikatawa ko na bayyane ko na kore waɗannan ayoyi gini ne da tsori akan hukunce-hukuncen da muka ɗebo na haƙoƙi haƙƙin Allah shine na farko sai haƙƙin iyaye yanzu kuma sai haƙƙin waɗanda suke bin iyaye an fahimta shi yasa Allah ya ce wa ati dal qurba haƙƙin ƴan uwa dangi domin bayan iyaye ai sai ƴan uwa saboda iyayenka su suka yi sanadiyar dangantakarka da wasu duk waɗanda kake dangantaka da su ko dai su zama ta hanyar iyaye a sama ko ta hanyar iyaye a ƙasa ko ta hanyar iyaye a gefe da gefe ta hanyar iyaye a sama sune kakanninka ta hanyar iyaye a ƙasa sune ƴan uwanka wanda suke ƙasa da iyayenka kuna tare kenan ta hanyar iyaye a gefe da gefe sune ƴan uwansu baffanninka ta wajen uba gogonninka ta wajen uba innoninka ta wajen uwa kawunanka ta wajen uwa waɗannan duka su ake ce dangogi to su ne ma'anan wa ake dal qurba haqqahu dangi wanda ke da alaka da kai ta jini ta dangantaka shi ma ka bashi haƙƙinsa bayan ka bada haƙƙin uwa ka bada haƙƙin uba to uwa da uban sun haifi wasu banda kai uwa da uban an haife su tare da waɗansu uwa da uban akwai waɗanda suka haife su to waɗannan su ne dal qurba su ma ka basu haƙƙinsu an fahimta ko zawul qurba suna daga cikin waɗanda suke da haƙƙi akan mutum kamar yadda Allah ya faɗa anan kamar yadda kuma ya faɗa a waɗansu wuraren laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa atal mal sai ka bada kudi inda zaka cika haƙƙi ala hubbihi irin wanda kake so sai ka baiwa zawul qurba sai Allah ya fara da su sune danginka shine ma'anar wa ati zal qurba sannan Allah ne yayi umarni cewa dole sai ka ba su a cikin naka inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah yana umarni cewa dole ayi adalci kuma Allah yana umarni cewa a kyautata sannan Allah yana umarnin a rinka bai wa dangogi daga cikin abin da ya rage cikin abin da Allah ya baka kuma Allah madaukakin sarki ya ce idan har mutum yana so ya shiga cikin ɗan aqaba to sai ya rinka ciyar da danginsa wanda ba su da shi فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وذا أبوا يتيما ذا مقربة مرايا دنجنكا شين نفرقه سي أو مسكينا ذا مقربة سيكما مسكينا ذا بيدشي واندا يكي تكين تربطين كسا الشيطة أنان شما الله يكي وآتي ذا القربة حقه والمسكين سي مسكين لكن في ذا مسكين شين من لا شيء عنده واندا بيد قومي ko kuma man indahu shay'un la yakfihi wala yughnihi mutumin da yana da shi amma ba zai ishe shi ba duk wannan miskini ne an fahimta ko wadansu malamai suka ce fakiri shine can kasa daga shi sai miskini a sama da shi kadan malikiya suka ce miskini shine can kasa dan shi Allah ya fi fada a Qur'ani daga shi kuma sai fakiri a dan sama kadan ala ayi hal idan aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗaya ba to ya dauki ma'anar wancan da kuma shi kansa don haka dan nan Allah yace ba ati dal qurba haqqahu wal miskin to yana hadawa da inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin don haka duka biyun sun shiga idan ta'rifin faqiri a wurinka shine wanda yake can kasa sai miskin ya dan fara fitowa to ayan nan da tace wa ati dal qurba haqqahu wal miskin to ya shiga ciki a nan idan miskini a wurinka shine wanda yake can kasa to wannan ayar da ma ta kawo an fahimta don haka miskini shine wanda yake Allah yake yana da haƙƙi a cikin dukiyar waɗanda suke da shi kuma Allah a wurare da yawa ya ce lalle lalle a ci da miskini kuma wanda baya ci da miskini ma yana kusan yayi kama da wanda bai ma yadda akwai tashin kiyama ba don in dai a cikin dukiyarka babu tunanin wanda bai da shi ka san masa to ai baka yadda da tashin kiyama ba ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يغض على طعام المسكين bai damu da abincin miskini ba sai dai abincin kansa to wannan ka ai Allah bai kadubu bidini wanda ya yarda da tashin kiyama dole zai tuna da cewa akwai wanda Allah bai bashi ba ya ce wa atuhum kai daga naka ne zaka bashi ba ya baka ne ka cika kai kai ba to shi yasa Allah yake akwai haƙƙin su a cikin duk abin da Allah ya baka kuma haka a cikin waccan ayar da muka karanta ta laysal birra ita ma wa atal mala ala hubbi zawi alqurba wal yatama wal masakin dole sai an basu haka kuma nan cikin suratu al balad sai da Allah yake au miskinan za mataraba saboda ko idan aka fadi bukata dole a sa miskini shine wanda bai tashi da safe bai da na yau ko kuma yana da shi amma bai zama mawadaci ba kaman galibin yan albashi duk miskinai ne shine mutumin da sai an yi kwana 30 kafin ya samu kudi wannan ai ba mai kudi bane saboda ka in ka dauki zakka in ka ba dan albashi ka ba da ka bayar daidai ko nawa ne ake biyan sa to ballan kana kuma ba nawa ne nawa ne dan albashi yake samu wanda zai zauna ne yayi al sai cire al din duye biya bashi sannan yayi tunanin kuma za a yi gaban al kuma kaga ba za ta ishe shi wata ba sauran kuma duk bashi to ballan kana kuma wanda su suna ba neman aiki ne ba su samu ba saka mutane miskinai mabukata su suka fi yawa a cikin al'umma musamman a cikin tamu al'ummar akwai al'ummomi waɗanda suka yi yaki da talauci ta irin yadda ake yaki da jahilci kuma suka ci nasara akwai garuruwa da yawa waɗanda zaka je ka samu 10% din su a cikin kowane mutum 10 to mutum 1 miliyan miliyoniya ne zaka je kasa ka samu 10% din su miliyoniya su amma mu yanzu Allah ya kiyaye to shine wato wa ati dal qurba haqqahu wal miskin miskini dole ka bashi wabn as-sabil da kuma dan hanya shine matafi mutumin da koda bai kudi ne mawadaci ne a garin su amma yanzu ya zama yana kan hanya sai Allah sarki ai as-safaru qit'atun min al-adab ai tafiya musiba ce duk wanda yake matafi sai yanda hali yayi da shi maganar safety ta kan hanya maganar security na lafiyarsa ko dukiyarsa sannan maganar lafiyar gangan jikinsa kawai ai sai an isa inda za a je ake hutawa a hanya ana hutawa ne tafiya duk wahala ce to shi yasa Allah yake a rika jin tausayin su suma saboda ta iya yiwuwa a can yana da gadara amma tun da ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar shi don haka anan ya zama abin da za a ce maka masa to shine ibnu sabil zaga Allah ya faffade shi a cikin alqur'ani wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب سيتي وابن السبيل سما اباس سنا daga cikin wanda suke da haƙƙi akan ka kuma da Allah ya zo fadan wanda za a ba su zakka haddasu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سنة نكرش شنة متى فيه shi matafi ko da a ce mai kudi ne a garin su amma yazo nan ba guzuri to ya zama talaka za ka ga iya bashi an fahimta ko shine Allah yake waɗannan kashi uku su Allah ya faɗa bayan iyaye duk abin da za mu faɗa a nan gaba a cikin karatun yau akan waɗannan kashi uku an fahimta ko sai Allah yake duka waɗannan ka ba su kuma ba su din nan haƙi ne da Allah ya ce wa ati wannan kuma fi'ili ne amri fi'ili amri ko wani daga wurin Allah ko daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukar ta a matsayin wajibi ne sai in an samu abin da ya kautar da shi shi yasa a cikin ciyarwa na wa'ati ka bayar akwai ciyarwa ta wajibi kamar zakka ta fadila ke akwai ciyarwa ta wajibi kamar waɗanda suke iyalanka da kuma dan uwanka da iyayenka waɗanda ba sa da shi kai kuma kana da shi wannan duk wajibi ne to shine wa'ati dal qurba haqqahu akwai kuma wanda zai zama na sunna ne kamar kyautatawa ta hanyar sadaka na yau da kullum wanda zaka bawa wanda yake da bukata sawa'un ya roke ka lisa'il ko bai roke ka ba wal mahrum dukkan su suna da haƙƙi na sadaka na mustahabbi an fahimta to shine ma'anar wa'ati ko ka bayar a dole na ƙarfi wajibi ko farilla ko kuma ka bayar na mustahabbi wanda ake lallaba ka saboda kai ma ka samu Allah ya baka kuma yawan sadaka yana sa kai kuma Allah ya baka gurgurdan yawan abin da ka bayar shi yasa an fi yunfaq alayka ka bayar kai ma a baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ranar Allah sai Allah ya tayar da mala'ika shi addu'ar sa kadai shine Allah ka bawa wanda ke bayarwa Allah ka hana wanda ke hanawa Allahumma a'ti munfiqan khalaban Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah wanda yake bayarwa ka bashi madadi ka maye masa gurbin abin da ya bayar ya Allah wanda yake hanawa shi ma ka kawo mata asara a cikin abin da yake da shi wannan shine wa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil to anan wurin wato ibnu Muhammad Tahir ibnu Ashur yake cewa kalura da yadda Allah ya jera matakai guda uku saboda yadda addinin musulunci da kuma alqur'ani cikin wannan surar yake kokarin kashe damuwar talauci kwata-kwata a cikin al'umma yace farko sai yace ka fara da gida ka gina iyayenka su zama ba sa da matsala sai faɗi haƙoƙinsu yana gamawa sai yace to dangoginka kuma in kana da arziki duk arzikinka ya shafe su kuma su dana ya zama kuma su wadatu shine ati dal qurba idan kowanne mawadaci zai taimaki dukkan dangoginsa to zai zama dukkan dangogin mawadata mawadata ne ana fahimta sai zama saura kashi na biyu a cikin al'umma sune matalauta da dangoginsu su ba su da dangogi mawadata da za su azurta su to sai Allah yake da shi wancan babban wanda ya azurta ɗan uwansa su ba suka zama mawadata su kuma su bawa wal miskina duk sai su sauko kasa sai a step down sai su samu miskinai su kuma sai su rarraba musu an fahimta sai zama an kashe talauci daga sama masu kuɗi sun jika ɗan uwansu ya zama duk family masu kuɗi ne sai dai babban yafi wannan wanda yafi wannan amma duka jerin masu kuɗi ne dama kuma ai ba za a taru a zama ɗaya ba amma dai kuma mawadaci ne to sai kuma ɗan waɗanda suke second class da third class da waɗanda suke lower class to su kuma duka sai aka ce ku kuma ku riƙa gutsurawa da na wajibi da kuma na sunna da na mustahabbi wannan haƙƙi ne dole sai kuma su shine wa'ati dal qurba haqqahu wal miskina yanda kai haƙƙi ne yasa wani ya baka to kai ma haƙƙi ne ka ba wani to idan duk miskinai ya zama an kula da su a cikin kowace unguwa mawadata sun ɗebo nasu sun ba su idan nan unguwar an gama sai ya zama GRA ne ba matalauta da yawa sai a ɗebo daga ciki sai a ƙara kawo cikin unguwa to sai ya zama ya ƙara wadatawa sai ya zama wanda yake can ƙasa ya fito wanda ya ɗan fito ya ƙara fitowa wani ya fito wani kuma ya zauna ya koma cikin layin waɗancan mawadatan ana fahimta wannan shi ne tsarin musulunci da yadda za a kashe talauci sai Allah ya ce to bayan kun gama da ƴan cikin gari an gama da wal miskin sai ya zama babu wani mutum kuma da yake cikin yake below poverty line to dan an ce wal miskin an bashi kuma matsayin haƙƙi ai za a kashe maskana za a kashe talauci kenan to ana yi wannan duk gari kuma ya zama kowa yana da abin da yafi karfin wato essential bukatunsa to sai Allah ya ce wa ibn as-sabil ba ko ma in yi zai taba kuna fahimta farko ɗan gida, na biyu ba sai dangi, na uku ba sai matalauta waɗanda su kuma suke cikin community ko jiha ko ƙasa, daga baya ba sai har baki shi ma wabilan sabil shi ma in yazo wucewa shi ma a san masa ya samu, shikenan kaga an kashe talauci. To wannan wata hikima ce yadda Al-Qur'ani ya jero, wanda zai taka gane wannan sura, wato in dai har al'ummar musulmi za su yi aiki da ita yadda ta dace, to za a gyara zamantakewa, kai ka gyara kanka tun daga can. La taj'al ma'a Allahi ilahan akhar, ka gyara tsakaninka da Ubangiji, ka gyara aqida, sannan kuma ka zo mutumin kirki, in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura, sannan sai kuma ka gyara tsakaninka da iyayenka, ka gyara tsakaninka da danginka, ka gyara tsakaninka da makota, miskinai da mabukata, ba shikenan ba? To idan kowa yayi wannan, to sai da manufar wannan sura an cimma take. To sai Allah ce wala tubazzir tabzira, amma karka zama mai kashe kudi ta hanyar barna da almubazzaranci. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, masu almubazzaranci dan uwan shaydanu ne. Menene almubazzaranci? Suka ce shine al-israf, barnar kudi. Manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ya hana barnar kudi kamar yadda Allah ya hana anan. Ya ce inna Allaha yarda lakum thalathan wa yasqatu lakum thalathan, Allah ya yarda muku da abu uku kuma ya yana fushi akan abu uku baya so. Abu uku da yake so yarda an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Ya yarda muku ku bauta wa Allah da kadaitawa kar ku yi shirka. Ya yarda muku ku riko da igiyar Allah guda ɗaya kar ku rarrabu. Ya yarda muku ku rinka yin nasiha mai kyau tsakaninku da shugabanninku. Sai ce kuma Allah ya hana ku abu uku baya so. Waɗannan abubuwa guda uku su ne wato kasratu su'al wa ida'atul mal wa qila wa qal. Allah ya hana muku annabimanci, qila wa an ce kaza, an ce kaza, da yaɗa propaganda, da yaɗa jita-jita a social media, ta kuta ina Allah baya son wannan. Sannan Allah baya son kuma a riƙa ɓarnar kuɗi, shi ne wala tubazzir tabzira. Sannan kuma Allah baya son wato kasratu su'al, yawan tambayoyi, tambayoyin da ba na amfani ba, tambayoyin neman ganin ƙwaƙwaf, da tambayoyin ƙure malami, da tambayoyin bari in ji irin nasa, duk wannan Allah ya hana. Waɗannan abubuwa guda uku Allah baya so su. To a ciki akwai ida'atul mal, shi ne ɓarnar kuɗi. Waɗansu malamai suka ce at-tabzir shi ne al-israf, al-israf kuma Allah ya hana shi. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, kar ku riƙa ɓarna idan za ku ci ko za ku sha. Ku sa tufafi, khudhu zinatakum, wa kulu ku ci abinci, washrabu ku sha, wa la tusrifu, amma kar ku yi ɓarna a wajen tufafi, kar ku yi ɓarna a wajen ci, kar ku yi ɓarna a wajen sha, kar ku yi ɓarna cikin duk abin da za ku yi amfani da shi na bukatun yau da kullum. Allah baya son israfi. Walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama. Ko wa lam yaqtiru, Allah baya son wadanda idan za su bayar sai su rika bayarwa na barna, a su rika bayarwa daidai ruwa, daidai gari, daidai kima. Yau in ka ba wannan ai gobe ma wani zai zo sai ka rage abinda zaka ba na gobe. Shi wannan inda ka ba shi gobe ma zai iya dawa sai ka rage abinda gobe zaka ba shi. Kar ka dauko gaba daya, shine wala tabsutaha kullal basti. An fahimta ko? To wannan shine ake nufi israf, wanda Allah ya hana. Waɗansu kuma suka ce a'a, israf daban, tabzir daban. Kamar Ibn Abidin yace al-israfu shine sarful mali fi ma la yanbaghi, at-tabzir kuma shine sarful mali fi ma yanbaghi za'idan ala ma yanbaghi. Yace abinda ake nufi da israf shine kashe kuɗi a inda bai dace ba. Yace tabzir kuma shine kashe kuɗi a inda ya dace amma sama da bukatar da ta dace. Ana fahimta? Israf shine ka ɓarnar da kuɗi a banza, kamar yadda ake kashe kuɗi akan taba sigari. A ɗauki kuɗi aka saya kuma sai a ƙona ta hayaƙi, kuma a rinƙa zuƙar cutar hayaƙin a cikin baki, wannan ai barna, barna kan barna ke. Shan taba sai zama barnar kuɗin da aka sayo tabar, barnar ita kanta tabar da aka ƙona ta, barnar abinda ake riƙa shaƙa na hayaƙin ana kaiwa cikin ciki, sai zama mutum ya cutar da kansa, ya cutar da kudi, kuma ya cutar da tsabar. Me amfani a ciki? Babu ko ɗaya amfani ta kowace fuska. Amma ɗaya daga cikin inda ake kashe kuɗi kenan a duniya. Abin da nake dubawa al'aluman yawan kuɗaɗen da ake kashewa a kowace shekara akan taba a duniya ya kai wajen sama da $400 billion a kowace shekara ake ci. Sai na duba Najeriya. Sai na ga a Najeriya a wannan shekarar ta 2025 idan an ci gaba da yadda aka yi 2024 da na 2023 da 2022 a baya za a ci gaba irin haka, to za a sha taba sigari na $2.3 billion. Wannan kudin da na buga a naira sai na ga yana sama da 400 billion naira. In ko haka ne za a kashe a 2025, to za a kashe sama da 1/3 budget inda aka yi a gwamnatin Najeriya akan kiwon lafiya. Domin bana budget din Najeriya wanda ba taɓa yin irin support 49 trillion naira, to za a kashe 1.9 trillion akan kiwon lafiya ne. To wannan kuɗin kuwa zai zama kusan 1/3 ko sama da 1/3 sa zai tafi ne a taba sigari, saboda a kawo mutanen asibiti a kashe wancan kuɗin. Saboda ɗaya daga cikin abinda ya fi jawo mutane cututtuka kuma ya fi kashe mutane a duniya shine tobacco. Kuma ana gani bana an yi kokari saboda an daɗe ba a ware kuɗi wa health sector kamar irin abinda aka yi ba bana ba. To amma wannan kuɗin kuma 1/3 sa kuma zai tafi akan masu shan taba, saboda su zo a kashe musu kuɗin kiwon lafiya. Ina aka je kenan. Waɗanda kuke shan taba ku sani kuna kona kuɗi ne, kuma Allah ya ce ku daina kona kuɗi. Wala tubdir tabzira, kuna kuma ɓata lafiyar ku da Allah ya yi ka mai lafiya. Ka ɓata lafiyar sai Allah ya tambaye ka ina lafiyar da na baka. Idan ruwan sha da ka sha sai Allah ya tambaye ka me kai amfani da shi, to yaya kuma lafiyar ka kuma ya Allah ba zai tambaye ka ba. Thumma la tus'aluna yawma idin 'anil na'im, duk ni'imar ka sai Allah ya tambaye ka. Akwai ni'imar da ta wuce lafiya ne? Haka masu shan taba ku daina shan taba. Da ku kuma matasa da ba ku shan taba amma kuke kashe kuɗi a kan Bet Niger. Wannan ma ɓarnar kuɗi ce a banza. Saboda za a buga dabi sai ku je ku kashe kuɗi, wannan ya sa a nan, wannan ya sa a can, duk kuɗin ya je tafi a banza. Yanzu ya saboda lalacewa website din web abin nan Bet Niger a Nigeria shine third most visited website a Najeriya da yawa daga cikin ƙasashen Afirka, in dai banda Google da YouTube, to daga shine na uku. Mutane duk suna ta tara kuɗin su a can. Yanzu wanda yake da wannan Bet Niger din yana da kuɗi network din sa sama da $100 million. Duk aurin ko yake karɓa kuɗin banza wai saboda za a yi match tsakanin wani da wani. Da kuɗaɗen da tim din ƙwallo suke ta kashewa, da kuɗaɗen da ake ta kashewa a FIFA, yanzu a duniya fa in banda United Nations ba wanda yake da kuɗi kamar FIFA. Amma wannan kuɗi da FIFA take da shi, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya, wani amfani yayi wa duniya akan tattalin arziki? Wani amfani yayi wa duniya akan kiwon lafiya? Wani amfani yayi wa duniya akan education? Wani amfani yayi wa duniya akan infrastructure? Babu ko ɗaya. Ba wani abu da zaka ce yanzu ka tsana wai daga FIFA ne ka amfana. Wannan shine wallahi banda duk abin da kuɗi yake tafiya. Kuma kullun ƴan ƙwallo sai ƙara tsada suke yi. Wannan shine ibzar, asalin shine tabzir, shine barnar kuɗi. Ba daidai bane. Kuɗi yana da amfani, amfanin sa shine ayi abinda dan adam zai ji a jika. Gwamnati idan za ta kashe kuɗi, ta kashe kuɗi a inda zai amfani dan adam. Mutum idan zai kashe, ya kashe a inda zai amfani dan adam. Ana kashe kuɗi ne a abinda zai amfani dan adam ta hanyoyi guda biyar. Hanya ta farko ita ce hanyar ci gaban addini. Saboda shi yasa aka zo duniya, don haka duk kuɗin duniya bai kai addinin tsada ba, don haka duk kuɗin da aka kashe akan addini nan ba almubazzaranci bane, ko duk kuɗin ka ya ƙare. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mai kuɗi ba, duk da ya fi kowa samun kuɗi amma kuɗin ya ƙare akan me? Akan addini, to wannan ba almubazzaranci bane. Shi yasa Abubakar kuɗin sa ya ƙare tun yana cikin waɗanda suka fi kowa ƙarfin tattalin arziki, sai da ya koma zero, sai da ranar da ya zo ya dawo cewa net worth ɗinsa ya zama zero. Yayi declaring kansa bai da ko kwabo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk akan me? Akan addini, to wannan ba almubazzaranci bane. Abin da yake komai bukatar kashe kuɗi kenan. amma shine list abinda mutane suka damu suka ce masa kuma idan kiwon lafiya da ilimi da tituna da samar da ruwan sha da sauransu suna bukatar kudi aka kai addini bukatar kudi ba saboda duk wani mai addini yana bukatar a bashi kudi don ayi supporting din sa to wannan shine na farko na biyu shine a kashe kudi don kiyaye wa mutane lafiya da rayukansu shine health wannan shine abinda yake da muhimmanci kashi na biyu wajen kashe kudi wannan duk abinda aka kashe ba ai asara ba a kashe kudi saboda security ba asara bane ba albazaranci bane ko nawa ne gwamnati ta ware saboda security daidai ne ko nawa ne gwamnati ta ware saboda health kiwon lafiya daidai ne wannan shine hibbun naf a musulunci kenan shine abu na biyu da yafi cin kudi abu na uku a musulunci da yafi cin kudi shine hibbul aql kiyaye intellect shine kashe kudi akan education kashe kudi akan ilimi ba ilimin addini ba saboda ilimin addini yana cikin wancan kiyaye addini na farko din nan duk budget din sa yake amma kiyaye wa mutane kokolwar su ta yadda za su zama masu taikin kokolwa su zama masu kawo ci gaba a science and technology su zama masu yin bincike da za su yi gogayya da kowa su zama masu bincike akan bangarori da zai zama an kawo wa dan adam ci gaba saboda Allah ce huwa ansha'akum minal ardi wata'amarakum fiha Allah shi ya kaji halittarku daga kasa kuma Allah ya ba ku rike kasa ku sa ta ci gaba ta yadda za ta ci gaba ba da ilimi da bincike ba to wannan yana bukatar kashe kudi ko nawa za a kashe da yawa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nawa zai kashe idan akan security ne zai kashe ko nawa ne zai kashe idan akan ilimi ne zai kashe kai ka san kwatankwacin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kashewa akan ilimi shi ya fara bude makarantar primary lokacin da aka yi yakin Badar da aka kamo fursunonin yaki kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi hadisin Zaid ibn Thabit da aka kamo fursunonin yaki aka yi magana akan ko a kashe su ko a fanshe su sai aka karbi shawarar Abubakar cewa za a fanshe su da me za a fanshe su aka ce mai kudi ya kawo wanda bai da kudi kuma yana da ilimi ya karantar mana da ƴaƴanmu kowa sai aka bashi yara 10 idan ka iya karantar da su suka zama literate su iya karatu da rubutu to an yanka ka a madadin ranka idan kuma kana da kudi ka biya kudin ranka to yanzu idan mutum musulmi ma musulmi yanzu aka ce a biya kudin diyarsa idan ka kashe shi da kuskure ba da gangan ba nawa ne kudin sa nawa ne kudin diyar rai yanzu ba miliyan 200 bane da wani abu to yanzu wannan miliyan 200 sai aka ce a madadin a kashe ka ka kawo miliyan 200 sai kace baka da shi sai aka ce to ka bi ka karantar da yara 10 a madadin miliyan 200 wannan ya nuna inda albashi da za a biya ka za a biya ka miliyan 200 za a biya ka akan ka karantar da yaya 10 yanzu malamin primary nawa ake biyan su wai zai iya biyan albashi irin na manzon Allah o miliyan 600 to kaji miliyan 600 ne ma rabin biliyan ne kusa saba da rabin biliyan shine kudin malamin primary kuma arne ba musulmi ba inda musulmi annabi ya dauka shi kuma nawa zai biya shi kuma inda yara 40 ne aka bashi irin na yan ajin karau za a biya shi wannan ba yaya 10 kuma yaya 10 suna gamawa kaci kudin ka tafi abin ka saboda haka ko nawa ne za a kashe akan education ba barna bane shine hibdul aql sai kuma kiyaye mutunci duk abinda za a kashe don a hana mutane wato lalacewa a taimaki matasa su samu sana'a don su aure saboda tsare musu mutunci a taimaki yara waɗanda suke gararan ba a hanya a ɗauke saboda kar su lalace zama yaran banza a ɗauki nauyinsu duk wani abu humanitarian yana cikin wannan don haka musulunci yana kashe kuɗi kuma baya ganin yawan kuɗin in akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ne guda biyar amma in ba su ba aka kashe kuɗi haka kawai shine wala tubazir tabzira kada ka yi barna wato wanda za ta sa ta zama albazaranci shine Allah ce innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin hakika masu albazaranci sun zama ƴan uwan shaytanu wa kana shaytanu bi rabbihi kabura shaytan kuma ya kasance mai yawan kafirci ne ga ubangijinsa shine Allah ce wa imma tu'ridanna anhu idan waɗannan da aka ce ka ba su da makutancin ka dangi da miskini da mai tafiya sai suka zo suna bukata a taimake mu ba mu da abin da za mu ci a taimake mu zan kai iyalina asibiti a taimake ni ana bi na bashi zan rage a taimake ni zan biya kuɗin makarantar ƴaƴana, a taimake ni zan yi hidima kaza, zan yi hidima kaza, mabukaci. Sai Allah ya ce kai kuma baka da shi, to Allah ya ce ka gaya masa magana mai kyau mai tsayi, shi da wani masu ɗari balla alhu, idan ka juya musu baya saboda baka da shi. Bimana wa in ma tafrifanna anhum wajhaka li'adami ma indaka litu'tiyahum, baka da abin da zaka basu, ibtigha'a rahmatin min rabbika, ay talaban li rizqin min indi rabbika, kana nema kana tunanin Allah ya gobe zan samu insha Allah zuwa albashi, insha Allah zuwa kaza, to haka zaka ce, kake ce ku yi hakuri bahu, Allah ya bahu ku yi hakuri, sai ka ga mata magana da kyau, an gane ko? Ibtigha'a rahmatin min rabbika, kana jira kafin ka samu tarjuha, kana tsammani, to sai ka ce musu ku yi hakuri sai Allah ya samu samu, shine ma'anar wannan aya. Amma kar ka ga mata bakar magana, wa amma sa'ila fala ta, kar ka yi tsawa wa mai roƙo, kar ka kori mai nema, wanda ake masa tsawa shine mai yin roƙon ƙarya, wanda zai yi mutane ƙarya a masallaci, ko ya je yi ƙarya, ko ya mai da roƙo ya zama masa sana'a, wannan kan ba ma tsawa za a masa ba, manzon Allah ce ku ɗebi ƙasa ku watsa masa, da maroƙa waɗanda suke kaɗe-kaɗe waɗanda su suka duk sun kwashe kuɗin, amma da din a ɗebi ƙasa a watsa musu sai ana watsa musu kuɗi har ana musu manni. Amma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin waɗannan mawaƙan wa shu'ara ku yattabi'uhumul ghawun, annabi yace in suka zo kusa da ku ka ɗebi ƙasa ka watsa musu a fuska, to ala la kalli in ba za ka iya watsa masa kaɗa ba ƙasa ba, ta yaya za ka bashi kuɗi? Yanzu wanda annabi ya kora kai kuma kai ka bashi kuɗi? To wanda za ka ja shi shine mabukaci na gaske, wanda yake nema, amma ƙato shirme mai yana da hanyar da zai je yi sana'a ya je nemi kuɗi, bai je ba ya zai yana da bambanci kuma an ɗauki kuɗi duk an je an raba musu ga mabukata. Allah bai yarda da wannan ba, duk yana cikin wala tubazzir tabzira. To shine Allah madaukakin sarki ya ce fa kul lahum qawlan maysuwa, ai qawlan hasanan tayyiban layyinan, magana mai kyau, wal kalimatu tayyibatu sadaqa, magana mai kyau sadaqa ce. Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqi, karkarin ka matsi hannu, karkarin ka kankame hannu kawai ya zama kullum ba zaka bayar ba, wala tabtuqa kullal bathi, kuma karka bika gaba daya, shine wala tubazzir din. An gane shine ma'anar can ayar yace wa bitali baina zalika sabila, kai tsaka tsaki, kai baka zama marwaci ba kuma kai baka zama wawa ba, karka diba gaba daya ka bayar gobe kuma kai ma ka rasa, ka zo kana kuka sai ka zama mahsuran, bi ma'ana najiman mai nadama, kar kuma ka kankame sai ka zama wato maluman abin zargi saboda ka zama wato marwaci kenan baki, karka zama marwaci kuma karka zama wawa, ka zama tsaka tsaki. Addinin musulunci yana koyar da moderation kenan, inda zaka zama daidai da daida, kai baka yi baka zake ba kuma kai baka loke ba. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, hakika ubangijinka ne mai bayarwa, idan ya ga dama sai ya ba wani mai yawa, shine yuwasi'u rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir wa yudayyiqu ala man yasha, in ya ga dama ya ba wani kadan, in ya ga dama ya ba wani mai yawa, wanda ya ba su mai yawa ba don sun bi wanda ya ba su kadan bane, wanda ya ba su kadan ba don saboda baya son su bane, a'a innahu kana bi ibadihi khabir, shi yafi kowa sanin bayinsa, ya san abin da ya dace ya ba wani, shi yasa ya bashi haka basirin, kuma shi yake ganin kowa da komai da duk abin da ake yi. An fahimta waɗannan ayoyi su ne ayoyin mu na yau, kuma saboda karancin lokaci a nan ne za mu tsaya, abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya fi mana, sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.